Ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro kika san ka mai ba. Ku zama ha tambaya nike da.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Manazarta sun dade suna cewa matasa sune rukuni na samar da ci gaban kowace al'umma. Sai dai abin da ya fi taba zukatan jama'a dangane da matasa halin yanzu shine yadda suka rungumi shan miyagun kwayoyi barkatai. Lamarin da ake gani yayi munin gaske da kamari a yankin arewacin Najeriya. Wani babban al'amari mai tayar da hankali kuma shine yadda bincike ya nuna cewa adadin mata masu shiga shaye-shayen miyagun kwayoyi yana kokarin zarce na maza, kama daga ƴan mata da manyan mata, kai har ma da matan aure, lamarin da ke barazana ga dorewa da ci gaban iyali. Ta haka shirin domin iyali zai nazarci wannan batu domin faɗakar da iyaye kan wannan matsala da kuma neman matakan shawo kanta. A cikin hirarsu da wakilinmu Murtala Faruk Sanyinna, yayin da shirin ke gudanar da bincike kan wannan matsala, kwamandan hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun kwayoyi ta Najeriya jihar Sokoto Musbahu Idris ya zaina abubuwan da matasa a arewacin Najeriya suke sha domin samun maye.
A su miyagun kwayoyin akwai tabar wiwi, akwai cocaine, akwai heroin, akwai kamar cough syrup da codeine, akwai kuma valium, akwai librium, akwai LSD, akwai methamphetamine, akwai wanda kuma wanda babu a cikin jadawalin ainihin tsarin ma gwamnati bata zata mutane za su yi amfani, kamar a ce maka kashin ƙarin rai, kamar a ce bula, kamar a ce kusa jarida ya beta a sa ta a cikin ruwa, kamar a ce maka kwado a yanka jikinsa a fitar wani ruwa a sha, kamar cancasu ka gane ko, kamar masai da za a je a shaka, kamar shana, kamar tushe na dawa da za a jika shi idan ka cafko ta nan sai su warware ta can gurin.
Dr. Balarabe Shehu Kakale kwararren likita ne kuma kwamishinan lafiya na jihar Sokoto ya yi bayani irin al'amarin da ya sa matasa suke rungumar shaye-shaye.
Akwai wanda ake limbic system wanda shi ka kula da sarrafa annashawa, jin daɗi, kuma ƙarfi, to nan suka taya su aiki wa'annan ƙwayoyin nan da to wanzu a shi ma addiction center, wannan area cikin ƙwaƙwalwa mutum yakin cikin tsakiyar ƙwaƙwalwa wa'annan ƙwayoyin su je su taɓa shi su sa shi ya hanzarta ko kuma ya ƙara ƙarfi wajen tsarga wasu sinadarai da ƙwaƙwalwa kan wanda su a shi ma dopamine. To idan kana mutum na shan wa'annan ƙwayoyi sai ya zama to ya kunna shi ya yi sama ƙwarai, sai ya zama to an kai lokacin da mutum bai iya komi sai da wa'annan kwayoyi. Idan a ya kama haka nan ina faɗa ma wallahi da da bugun zuciyar mutum da numfashi ne da narka abinci da hanji ne kai gaba ɗaya ya ta'allaka da sai an kunna wannan wurin da aka ce ma limbic system. Da farko musabbabin shan su mutum zai ji annashawa, jin nishaɗi da ƙarfi da kuma fara'a. To kaɗan kaɗan saboda damage ne ke ƙwaƙwalwa sai haukar shiga shi. A wannan lokacin na za ka ga mutum sai kama jin shi muhimmi na kwarai ba mu iya tarbo ne kuma gaban kowa yana iya shiga.
Manazarta sun bayyana dalilai da dama da suka zama ummul haba'isin yawaitar shan miyagun kwayoyi a Najeriya. Wani ne fafutukar yaƙi da shan miyagun kwayoyi a jihar Sokoto Nura Abdullahi Attajiri ya bayyana kaɗan daga cikin su.
Kawai da influence na abokai mutum na son ya zama ya shiga tsara, to sai ya ga suna yi shi kuma dole sai ya shiga. Akwai matsala wadda ake cewa kamar stress, irin damuwa, wanda damuwa ko da ko ta rashin ne kila ko da mutuwa ce aka yi mutum. Akwai matsala ta rashin lafiya, dogon rashin lafiya, dogon jinya, wani ya yi jinya mai tsawo an dan fara ya bashi wani magani wanda yake je yana samun sauki. Akwai matsalar da wasu ke cewa rashin aiki, duk da mu dai ba mu dauke shi ya zama dalili ba, domin da yawa zaka tarda wasu ma suna da aikin yi, suna da sana'a, suna da kuɗi, suna da hali, amma suna shaye-shaye. Akwai matsala ta environment, yanayin na muhalli, sannan kuma akwai matsala na yaɗuwar magungunan ko ina kake duniya da ƙauye da ina ɗan kuɗi kaɗan kana aika samu wannan maganin, ga sunan maga ka wada ana yawo ana sai da magani. Sannan kuma akwai matsala na policy din su kansu dokokin na ƙasa akan magungunan. Sannan kuma banda wannan akwai matsaloli na su kansu uwaye na rashin ba da cikakkiyar tarbiyya ga irin su ƴaƴansu da sa ido da abin da suke yi da kuma abokan da suke za da kuma wadda da suke yi.
To ko ne ya yi sanadiyar faɗawar mata a cikin wannan mummunar ɗabi'a? Tambayar kenan da na yi wa wata matashiya Rabi'atu Muhammad, shugabar wata kungiyar matasa ne fafutukar yaki da shan miyagun kwayoyi a tsakanin mata ta adon gari a jihar Sokoto.
Shan miyagun kwayoyi ga mata yanzu kamar ya zama abun kawai burgewa da kuma zamani da yazo da shi idan ba shi yake ba kauyace, saboda abun ma ya wuce ga yan mata, ya kai har ga matan aure da zawarawa da manyan mata. To kaga abu ne wanda za a ce zamani yazo da shi, saboda da can abun ya tsaya ga maza ne, yanzu kuma mata ma sun linka maza wurin harkar shaye-shaye. Shaye-shaye ba ga maza ɗaya yake da illa ba, yana da illa ma ga mata, musamman ma mata, illar su idan abin ya shafe su yana shafo al'umma ne, saboda mata su ne al'umma.
Daya daga cikin muhimman kayan maye da aka fi sha a arewacin Najeriya shine magungunan mura masu kunshe da sinadarin codeine, wanda al'umma suka nuna cewa ana shan akalla kwalba miliyan 6 na wannan maganin a kowace rana ta Allah a arewacin Najeriya kadai.
Yana dauke da wata kwaya wadda ake ma codeine, wadda ainihi an sa ta dan kadan ne domin ta taushe tare. To dan tarin da a cikin ta ka san duk gidansu guda da cocaine da heroin, wato kamar dan jimmani da dan jimmai. To yau da gobe yau da gobe wasu makirta da su gano cewa akwai codeine a ciki, shi sai su dinga tattara codeine din a wannan maganin na mura da yawa, kwalba ɗaya kwalba biyu, su sharon su samu wannan maye da shi wannan kodin ke sa.
Ko baya ga gusar da hankali manazarta sun dade suna bayyana illolin shan miyagun kwayoyi, kamar yadda Dr. Kakale ya yi ƙarin haske.
Wallahi kwayoyin cutar nan gaba ɗaya ya mutsa kwalba su, in an kawo mutum wallahi kwalba ta tamure duk wani wuri na tunani da ya sanin abin ya kamata, da dudda da sarrafa tunaninka ɗin da bugun zuciyarka da numfashinka da komai zai lalata shi take. Shan miyagun kwayoyi cuta ce ta kwakwalwa. Mutane su gano cewa rashin lafiya ce kaɗan, don kwakwalwa za ta dawo ba ta lafiya, ba ta aiki. Ga mutane za ka kwakwalwa wanda ka shaye-shaye da sai ka ja mamaki, saboda ta wuce ka san busasshen dau. Sannan kuma can wajen wannan limit system ɗin ko shi duk sai ya zamanto ya lalace. In mutum ya kamu, wallahi abinda mafi a alade shi ne kamma a bari mutum ya fada cikin wannan plan na shaye-shaye.
A cewar komandan hukumar NDLEA Misbahu Idris, maganin codeine na ɗaya daga cikin ababen da ke kawo musu kalubale a aikin su na hana sha da safarar kwayoyi.
Duk abin da aka ce maka ana amfani da shi ba bisa ka'ida ba, kuma ba wani dokar da za ta kunta waɗanda suke wannan, to ai kaga kamar an saki kura ne a cikin kasuwa, barna zai abin zai tafa za ta cin. To duk wani magani da ba shi da harshen doka, to ba zai hukunta shi.
Duk da yake ana zargin iyaye da sakaci wajen kula da tarbiyyar ƴaƴansu, a zaman ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake samun yawaitar mashaya a tsakanin matasa a cikin al'umma, wasu iyaye suna kokawa da wannan yanayin.
Sunana Sambo Bello Dancaɗi. Abin da kowa ya sani na sha'anin shaye-shaye al'amari na wanda duk duniya akwai shi, babu inda babu shi. Amma dai mu yanzu wanga yanayi da muka shiga ciki nan arewacin Najeriya, kuma ko arewacin masu in ce kamar waɗanda jihohi namu na da bakin arewa maso gabas zuwa arewa maso yamma, abin ya munana fiye da kima. Sannan hashi na da ban tsoro, domin idan mutum ya kwantar da hankali ya yi nazari sai ya ga kamar wani yaƙi na an ka ɗauro da mu kai kai ci, wanda mu ba mu fahimce shi ba. Ababen shaye-shayen ga ba dai nan aka yin su ba, sannan kuma inda aka yin su ba wanda su kamar yanda sun ka yawaita sun ka munana a wannan yanki na.
To ko menene mafita ga wannan halin da matasa suka sami kansu da ke kokarin kassara ci gaban yankin musamman na arewa?
An fahimci cewa mu muna da yawa, to kada yawan namu shi zama na banza, don mi a zama na banza in mun zan yawan mahaukata, to yawan mu bai da wani fa'ida. Ashe wajibi na gare mu da shugabannin mu da ma'ilmantan mu da ma'aikatan mu da ma ma'aikatan tsaro kowa shi daura tsamara don yaki da wanga al'amari. Duk wani mahaifi wajibin shi ne shi damu da wanga al'amari, kuma wajibin shi ne shi dibi matakin da ya kamata ya dauka, musamman dangane da irin hurdodin ƴaƴan mu, irin abokan da suka hulɗa da su, da kuma irin wuraren da suka shiga.
Babban masu laifi shi ne mai shigowa da kwaya da mai safararta da mai tallatta. Yaran mu matasan mu mata da maza wallahi matsayin victims suke, wa'anda wani ai shigo ba zai aka ne, shi mai sha ta ga ta kan mai bin lahiya amma su masu safara suka tura su saboda sun san cewa ba su laya duk inda su samu kuɗi in kisan kai sai su sauke samu don haka babban maganin harkar miyagun ƙwayoyi shine a doki mataki kan samar da waɗannan sanarwar da ke sa mai muna ƙara kira ga uwaye da su kula da ƴaƴan su sannan kuma su kula da masu sana'o'i cikin shiyoyin su al'umma ma su kula uwayen ka su kula duk wanda aka gana sai da waɗannan miyagun abubuwa hallaka al'umma na take so ne a doki mataki kenan a hannun tashi ga hukuma
abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji matakan da matan gwamnonin arewacin Najeriya suke dauka na shawo kan wannan matsala za ku kuma iya sauraron shiri na musamman da Hafsat Maina Muhammad ke gabatarwa ranar Lahadi da rana kan yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi yanzu a madadin wakilinmu Murtala Faruk Sanyina da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Salaman Abu daidai da sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan bututuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com
wani zance sai mawaka amma baki bai hudi ko da ma yake kun hudi kun ce lalle to wata ki lalle bayu suke amma bauta ta kasa suke amma bauta ta kasa suke amma bauta ta kasa suke